وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد يوجد متاك درسي لكا سرعتين كراتين من العزية يوشاب يرخو وشاكدا نعم شاكدا دوتا الجمادة الثانية وشاب يرمو شاب يرغوتا الجمادة الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شدبو دا تريه ابن سلاتين وان دا سرع kenan ga watan shida na shekara ta 2009 ta miladiya za mu tashi fassarin da yake magana a kan haila. Al-Musannif rahimahullah yake faslun al-haidu huwa ad-damu al-kharidu bi nafsihi min qubuli man tahmilu adatan fi muddati 15 yawman fadunaha ila sa'atin min ghairi wiladatin wala marad. Malam ya fara da ta'rifin al-haid. الحيض مصدر الحاضة يحيض حيضا ومحاضا ومحيضا بكم سوى انه سنة يبدأك مصدر حاضا اذا سال اذا يفرارا وتو دا جذبت جنيني اتعوكو سلمر دا جنيني اتسامو الحوض سو كبسي سبو دروانا فرارو وايا جنجرو يتارو اشتنسا سبو دا حتى الحيض سنة جنيني يتي فرارا دا كنسا دا جسكم مهيفا وانجي تونا الادا تيد الله مدعوك سيسر كي يسيار يربو ساما ماتا يعني النبو آدم waɗanda suna riyawar cewa mata da ba sa haila sai da Bani Isra'il suka aikata abubuwan da suka aikata na saƙo da karya alƙawarin Allah sai Allah ya musu uquba da yin haila. To amma Imam al-Bukhari ya raddin wannan magana yace wa hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam akthar hadithu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi ƙarfi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa hadha shay'un katabahu Allah ala banati adam wannan ita haila abu ne wanda Allah ya rubuta shi a kan ƴaƴa mata na annabi Adam. Saboda haka ya nuna cewa kenan hatta matan da suke kafin Bani Isra'il su ma Allah ya rubuta a kai. Saboda haka haila abu ne ɗabi'a ce ta mata, haka Allah ya halicce su ya sanya musu wannan ibtila'i, domin ka ibtila'i ne saboda abin da zai sanya mutum a cikin halin da ba zai yi sallah ba, haƙiƙa an sa shi a cikin wani hali wanda yake na jarabawa. To amma akwai hikima da yawa da Allah madaukakin sarki ya sanya mata yanda suke haila ba sa sallah. Al'ada ce wadda take Allah madaukakin sarki ya rubuta ta akan mata na jinsin mu. Akwai hukunce hukunce da yawa da suka rataya da shi. Na farko tukuna a san menene haila, wani jini ne yake zamantowa haila, wani ne ba haila ba. Sannan kuma a san kasakasan mata dangane da haila. Mata suna ganin haila bai ɗaya ne, duk hailar su tana zamantowa iri ɗaya ne, koko sun sha bamban. Sannan kuma hukuncen hukuncen haila ɗin, me ya halatta da mai haila ta yi, me ya haramta ta yi, wata irin mu'amala ya halatta a yi da mai haila, wata irin mu'amala ce ya haramta a yi da mai haila. Duk waɗannan suna daga cikin abin da malamai suke binciken su a cikin kitabul haid. To saboda alaƙarsa da tsarki, malamai suna kawo shi a cikin babin tsarki, tare da cewa abubuwan da suka danganci haila ba su tsaya kawai a cikin babin tsarki ba. Akwai hukunce hukunce da suke da alaƙa da rayuwar aure, akwai hukunce hukunce haila da suke da alaƙa da saki. To amma malamai suna kawo mafiya yawan hukunce hukunce a cikin kitabul tahara, saboda abinda ya rataye da shi na tsarki, inda Allah madaukakin sarki ya sifanta shi haila da cewa qul huwa adha, yani shi jinin haila kazanta ne. Kuma Allah madaukakin sarki ya sifanta waɗanda suke da shi a matsayin a wato halin rashin tsarki, yake fa idza tafahhar wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna, kada ku kusance su har sai sun yi tsarki. Fa idza tafahharna, in suka tsarkake kansu bayan sun yi tsarki din, fa atuhunna min haythu amarakumullah, to ku kusance su ku gaishe musu ta inda Allah ya halatta musu. To wanda yake yanzu nuna kan cewar akwai hukuncen hukuncen wato jinnin hukuncen hukuncen haila na tsarki ne, inda Allah ya sifanta wadda ta ummata ta gama haila da cewa tana yin tsarki, kuma ya umarce ta da ta tsarkake kanta. Dan haka malamai suke kawo hukuncen hukuncen haila a cikin babin tsarki domin mace ta san yaushe ne za ta sifantu da tsarki, yaushe ne ba za ta sifantu da tsarki ba. Domin idan ba ta da tsarki, to hukuncin wanda tsarki rashin tsarki ke hana shi yin ayyuka na ibada da aka sabunta tsarki. To da haka ya dace malamai su kawo, kuma yana da muhimmanci mutane su sani, musamman mata, saboda ala abin ya hau kansu mubasharatan. Amma banda mata ma, hatta iyaye maza da mazaje, kuma wajibi ne su sani, saboda Allah madaukakin sarki ya dora ma mazaje su tsirkar da kansu da iyalansu daga wuta ya ayyuhan nabina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar ya ku wanda ke imani ku tsirkar da kawukanku da iyalanku daga wuta dan haka ke nan wajibi ne namiji ya san hukuncin can haila wanda yake zai sanya matarsa ta san abinda za ta yi na ibada ingantacce domin ya bayyana domin ta ya zamanta ya bayyana mata hukuncin da ya rataye gare ta wanda in ya jahilta ya bata cikin jahilci ya saba ma Allah madaukakin sarki in ba zai iya kuma koya ba sai ya tambaya duk abin da yake ya shigar mata duhu na abin da ya danganci sha'anin rayuwarta na sha'anin al'adarta ta haila sai ta tambaye shi ko ta tambayi malamai shi kuma wajibi ne in ta tambaye shi inda sai zai tambayi malamai su bayyana mata haka dalika iyaye maza da iyaye mata wajibi ne su san wa'annahu kunce-kunce don su sai dama ƴaƴansu wannan shi ne abin da ake nema a sanar da ƴaƴa mata ba ilimin da zai koya musu su tsara ba ilimin jins da ake faɗa sex education sex education in musulunci dukkan abubuwan da ake buƙata a sani yana nan cikin musulunci tun daga babin ƙarfi ya zuwa ga alamomin balaga wanda ake ambaton su yayin da za a zo a yi magana a kan sallah ya zuwa ga yadda ya zuwa ga hukunce-hukuncen aure neman aure da rayuwar aure da alaƙar aure da haihuwa da hukunce-hukuncen jinin haihuwa da kuma shayarwa duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suka danganci wannan ilimin da akwai su a cikin shari'a amma sai da suna nan sun yi wani sabon kundi wai kundin da ake so a kaddamar da su turawa ne suka je suka rubuta duk abubuwan fitsararsu na cewa ilimin jinsi ilimin yadda za a koya ma yara jima'i amma kowane babi kowane fasali sai a kawo ko wata aya ta alqur'ani ko wani hadisi wani hadisin ma mawdu'i wani lokaci za a kawo ko wata babbar magana ta larabci to wai an musuluntar da ilimin kenan in aka haka an musuluntar da ilimin to ba haka ne ake musuluntar da ilimi ba shi ne ta abin da ake musuluntar da ilimi shi ne ta dauko na addini ta zo ta yi shi dukkan abin da yake addini ya tsara naka waɗansu kuma suka tsara nasu ba duka koyarwar addini ba ke da halatta ka ɗauko nasu ba kace za ka musuluntar da shi a'a ka aje nasu waje ɗaya ka zo kai na addini abubuwan da suka danganci waɗannan ilimi abubuwan da suka danganci ilimin wato abin da ake kira ake so a koyar na yaro da yarinya matasa su san ɗabi'ar jikinsu su san yadda jikinsu yake canzawa in sun zo balaga su san abubuwa da ya zamanto sabuwar rayuwar da za su shiga duk akwai wannan tsari a cikin musulunci a karanta shi a yadda yake a cikin musulunci ko shi ne zai mana shi muke bukata ba dauko wani abu ba daga waɗanda kike so abinda suke so su yi a koya ma yara su tsara a koya ma yara hanyar da za su zamanto masu kamfanonin da kike yin bututu da ake sanyawa wannan ledar da ake sanyawa domin a yi alfasa da ita ya san ya zamanto kan cewa an kira musu kasuwa shi ne abin da ake so a koya ma yara kenan ba wai ana so a koya musu kada su cewa zina haramun ba ce a'a idan za su yi zinan izinin yadda ba za su fi lafiyar su ba shi ne abin da ake so a koya musu wannan wannan shi ne matsayin da malamai suka bayyana a kan shi wannan ilimi da ake kira sex education duk abin da muke bukata mu sani duk yana nan a cikin al-fiqh al-islami wanda daga ciki shi ne waɗannan hukunce-hukunce na haila don haka iyaye wajibi ne su sani don su sanar da ƴaƴansu ko kuma su kai su inda za su sani inda za a karanta musu su kai musu ilmu mabadi'ul fiqh kamar akhbari kamar shi wannan littafi da muke karantawa a Indiya wanda ya kunshi waɗannan abubuwa wanda zai zamanto kan cewa yaro ya san irin abubuwan da shari'a take neman ya sani na wato wannan sabuwar marhala da zai shiga ta rayuwa wanda yake ita marhalar buluk to malai ya fassara ma'anar haid da cewa al-haidu huwa dam jinin haila al-haila jinni al-kharij bi nafsihi wanda yake fita da kansa ba tare da an sha magani ba wato da kansa bisa dabi'a yake fita min qibli man tahmilu adatan daga gaban yari daga gaban mace wanda a bisa al'ada za ta iya daukan ciki ma'ana ta kai munzalin da za ta iya daukan ciki da jini zai fita daga jikinta da dabi'arsa da kansa ba tare da an mata allura ko tare ba tare da an ji mata ciwo ba amma ta yi kankanta da za a ce ta ɗauki ciki to sai a ce wannan jinin ba na rashin lafiya ne sai a ce ta wajen likita domin bisa al'ada ba ta kai shekarun da za ta yi wannan jini ba don haka dole ne ya zama shekarun ta sun kai na yadda za ta iya ɗaukar ciki shi su shine suka fassara da cewa man tahmilu adatan wanda take iya ɗaukar ciki a bisa al'ada fi muddati 15 yawman a muddar kwana 15 ne muddar haila wato ma'ana idan iyakar sa kwana 15 in ya wuce kwana 15 bai zaman to haila ba fadunaha ko abin da bai kai kwana 15 ba ila sa'atin ko da sa'a ɗaya ne min ghairi wilada ba jinin da yake zuwa da kansa ba bayan haihuwa shi wannan ba a kiran sa haila shi wannan nifas ake kiran sa aw mara wala mara ba kuma jinin da yake zuwa mamaci wanda take iya yin al'ada ba amma saboda rashin lafiya wannan ba a kiran sa haila wannan ana kiran sa istihaba jinin istihaba bima'ana wato jinin da yake zuwa saboda rashin lafiya wannan shi ne ta'arifin haila wanda ta'arifin haila ya fitar da jinin dutse ya fitar da jinin istihaba jinin rashin lafiya idan ya zamanto Allah madaukakin sarki ya yi ishara da cewa akwai shekaru da mace take kaiwa ta yi haila akwai shekaru da take kaiwa ta daina haila Allah ta'ala ya ce wallahi ya isla min al-mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidun wadanda suka dauke suka girma suka dauke suka yanke kaula da cewa wato jinin haila zai zo musu aka faɗi iddatu shine wata uku haka dalika mata wadanda ba su kai min ganin su haila ba saboda haka akwai mutum da suke cewa mun ganin kai haila akwai wanda ba ka cewa mun ganin kai haila shekaru babu nasi da yalo daga cikin shari'a mafi karfin abin da ake da shi shine maganar Aisha ummul mu'minin take idan yarinya ta shekara tara ta ga jini to wannan jinin haila ne ma'ana ita a wajen Aisha akallan shekarun da mace za ta iya haila shekaru tara ne to wannan kamar yanda malamai suke bayani abu ne wanda yake ba a iyakance shi da shekaru domin abu ne wanda yake yana saɓawa daga mace zuwa mace yana saɓawa daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa daga nau'in abinci zuwa nau'in abinci idan wuri ne wanda yake babu ƙananan zafi kuma ya zamanto akwai ni'imar abinci sai ya gama ta fara haila da wuri in kuma waje ne mai ƙananan zafi ko babu isasshen abinci sai ya ga ta yi shekara da shekaru ta daɗe ba ta fara haila ba saboda haka abu ne sai sa irin waɗannan abubuwa shari'a ba ta sanya haddi ba saboda shi zuwa ga al'ada akwai shekarun da idan mace aka ga ta yi biyu tabbas an san ba haila bane saboda karanci saboda kankanta ta ke idan wannan shekarun ne a kuma ba za a iyakance shi ba amma an san kamar yarinya ai shekara 5 ai shekara 3 ai shekara 4 ai shekara 6 idan aka ga ta yi haila idan aka ga ta yi jini to an san cewa wannan jinin ba na haila bane za a kai ta asibiti wataƙila wani abu ne ya same ta amma da za ta kai shekara 9 10 11 12 wannan jinin haila ne yawancin irin masu ilimin likitanci suka ce yawanci shi ma ba su ma suke ba a iyakancewa yana saɓani da yanayin abincin da yarinya take ci da yanayin bi'ar wajen yanayin wato yanayin mana waga ɗin wajen ya danganta da irin sa wajen a shekarun da za ta fara yin haila mafi yawansa kuma a shekarun da haila take yankewa wanda ake lokacin da wato mace ya zama girma ya zo mata wanda a yaren likitoci suke ce masa menopause shi ma wannan yana saɓani daga mace zuwa mace waɗansu daga shekara 45 waɗansu kuma sai sun kai shekara 55 ma waɗansu ma sai sun wuce haka saboda haka yana saɓani daga mace zuwa mace ganin haka sai sa shari'a ba ta sanya iyaka ba sai kuma yadda abin ya zuwa ga alama fa aqalluhu la hadda la yace aqallan haila babu haddi gare shi babu haddi ga aqallan haila ma'ana idan da mace za ta ga jini ya ɗigo inda mace za ta ga jini ya ɗigo sannan bai sake ɗigowa ba wannan ranar da baki ɗaya sai ka ce gari wannan wanda ta gani ya ɗigo ɗin nan za ta kirga ta haila ne idan ba ta sake ganin wani jini ba har ya zama ta jini ya ɗauke za ta kirga wannan ranar da jini ya zo mata haila ne kuma za ta hukunci jiki a kan ba za ta yi sallah ba lokacin da ya zama ta jini ya ɗigo mata a lokacin wannan sallah inda rana ne ba za ta yi sallah a zahar da la'asar ba inda daddare ne ba za ta yi sallah magariba da isha ba sai dai idan ya zama ta ya ɗauke ta ga alamar ƙarfi wato ta ga ya ɗauke kwata kwata ta sanya auduga gabanta ta ga ba abin da ya fito idan a farkon haila ne kenan ta ga ba abin da ya fito to shi kenan sai ta wanka kamar alal misali da azhar an kira sallah azhar sai ta ga digon jini sai ta ga abin nan na san jini a sifarta na ciki kan fanta ita ne take dauka haula ta ba haka ba za ta salla azhar ba ba za ta salla al'asr ba ba ta sake ganin komai ba kafin rana ta fadi ta sanya auduga a gaban ta ga audugan nan ta fito babu komai a cikin ta ko ba ta taba haila ba sai lokaci sai ta dauka kan ta haila ta dauke sai ta wanka ta salla azhar da al'asr tun da lokacin azhar da al'asr bai saba za ta kirga wannan abin da ya same ta a matsayin haila to sai dai an yi tafsiri wajen aqallal haid a wajen idan ya zamanto kamar irin wannan igowa guda daya za a dauke shi kan cewa haila ne a wajen hukuncin haramta yin sallah da azumi in cikin azumi ne za ta sa azumi wannan rana to amma idan ba za a dauke shi abinda zai halatta mace ta fita daga cikin idda ba da wannan digon jini guda daya sai in ya kai yawmul wa laila a wajen Imam Malik ke in ta gan shi tsawon awa 24 to shi ne za ta yi kirgansa a kan cewa wannan jini guda ne da za ta iya fita daga cikin za ta iya kirga ta a cikin lissafinta na idda nisan a lissafin idda jini uku ƙarfi uku mata za ta gani ma'ana jini biyu daga na uku ya fara ta gama idda to irin wannan jini da yake ɗigowa sau ɗaya a rana ba za ta kirga shi ba a abin da zai fitar da ita a cikin lissafin idda sai ya kai kwana ɗaya da wuni ɗaya wannan shine matsabar Imam Malik cewa akal ba shi babu iyaka ga akallan sa ko da digo ne ya fito kuma wajen digo din nan ko da ba jini bane ko da ruwan kasa ne kuma za ta dauke shi a matsayin haila abinda ake cewa al-kudra domin tartibin jinin haila yanda yake zuwa jini ne baki ja ne baki sannan sai ya koma ya zuwa ga as-sufra ya koma jaja bayan wannan duhun da yake da shi sannan ya koma al-kudra ruwan kasa brown kenan ruwan kasa sannan ya zamanto al-qasfatul bayda sannan ya zamanto farin ruwa da yake fitowa daga gabanta to idan ta ga jini ne wannan bakin babu shakka wannan haila ne haka dalika in ta ganshi ne jaja a lokacin da yake na al-adilla idan ba ta taba haila ba ta so ta ganshi ya fito daga gabanta za ta dauke shi haila ne haka dalika idan ta ga ruwan kasa in ta ganshi a farkon lokacin da za ta fara haila za ta dauke shi a matsayin haila akwai lokacin da ba ta aiki da wannan kasan in ta ganshi shine kawai idan ya zamanto ta gama hailarta ta ga alamar karfi ta yi wanka sai ta sake ganin irin wannan jinin mai ruwan kasa ba ja ne baki ba to in ya zo bayan karfi wannan za ta dauke shi a matsayin shi kamakin wancan jinin ne ta riga ta yi masa wanka ba za ta dauke shi a komai ba a bisa hadisin ummu aqiya kamar yadda bayanin ta zai saboda haka aqallan haid babu haddi gare shi ko da duk a ne idan ya zo mace za ta dauka cewa wannan haila ne sai ta bar sallah ta bar azumi da kuma da aikin sun da aka sanya ma mace mai haila wanda bayanin su zai ka aksaru tsuhur kamar mafi yawan muddar tsarki domin mace tana da mudda guda biyu cycle ne jiyawa yake yi akwai lokacin haila akwai lokacin tsarki duka yadda Allah ya yi ɗabi'ar mace a cikin kwanakin wata da yadda wata ɗin ne yake tafiya 28 ba wai watan sama ba 31 ko 30 ba watan rana ba wata shi ne ainihin watan musulunci to watan musulunci ya dace da ɗabi'a ta ɗan adam kwana 28 ɗin nan shi ne yake cika ma mace daurarta shi yasa ma Larabawa suke ce masa ad-daurat shahriya cycle da'ira ce kayi kwanaki 7 tana jini kai kwana 21 tana ganin ƙarfi domin kwana 14 ne haka daurar take idan ya zamanto cewar ta yi kwana 28 ɗin nan to daurar ta fita to waɗansu ma yawan mata haka daurar ta suke tafiya bisa al'ada siryan amma waɗansu sai ya zamanto idan suka yi hailar wannan wata sai ga kuma sun ɗauki waɗansu watanni ba su ba saboda abin da yake ɗabi'ar jikinsu na wato ifrazat abubuwan da jikinsu yake fitarwa wanda ake cewa hormone idan ya zamanto sun samu tangarɗa a yanda jiki ke fitar da su sai ya zamanto wannan ya yi tasiri ta ya zamanto ba ta ga jinin nata bisa al'ada yanda yake ba to babu haddi ga iya kwanakin da za ta zauna wanda za a ce idan ta cika waɗannan kwanakin idan ba ta ga haila ba ta kaddara cewa ɗanta ya ƙare dan haka ko da haila bai zo ba sai ta dauka ta fara haila. An fahimta? Idan da za mu sanya mu muddar tsarki tana da kwanaki mafi yawa, mu ce alal misali idan mace kai kwana 20 shine iyakar muddar tsarkinta. To ta gane in kai kwana 20 in ba ta ga haila ba sai ta hukunci cewa haila ta zo ta gama tsarki kenan. To wanda ta taba haka ke da domin shi haila yana alaka ne da amru wujudi samuwarsa. In ya samu ai maka hukunci, in bai samu ba kuma za a yi maka hukunci yana nan ba. To da kan aka kwana 20 haila ba ta zo ba za a yi hukunci ta riga ta zo ba. Yasa aka ce la hadda li aktarihi, mace za ta iya zama wata 10 bata ga haila ba, in bata ga haila ba tana cikin tsarkinta, amma akwai haddi da aƙallan lokacin tsarki shine yawanci malamai suka sa kwana 15. Fa'idar sanin wannan aƙallan tsuhur din, aƙallan lokacin da mace za ta yi haila shine cewa idan alal misali mace ta yi haila kwana 3 ta yi wanka ta fara sallah kafin kwana 15 su cika sai ta sake ganin wani jinin. To kaga tsakanin wancan jinin na farko da wannan sabon jinin bai kai kwana 15 ba. To idan muka ce aƙallan kwanakin da mace za ta ga ƙarfi shine kwana 15, kaga jini na biyu sabuwar haila ce ko kuwa cika mace wancan haila ce don bata ga aƙallan muddar da za ta yi ƙarfi ba. Amma da ta yi kwana 15 ta ga ta samu aƙallan kwanakin da za ta tabbata cikin tsarki. Saboda haka idan wata hailar ta zo bayan kwana 15 sai ta ɗauka cewa wannan wata sabuwar haila ce ba cikon ta farko ba ce. Shi ya sa malamai suke ƙayyade aƙalla tsuhur amma ba sa ƙayyade aksaru tsuhur. Wanda ke wannan shi ne mazhabar Imam Malik, kuma shi ne mazhabar Imam Shafi'i ba. To wajen aksaru tsuhur kuwa ba shi da iyaka. Ko da wata da watanni ne mace za ta yi haila ba tana nan akan cewa tana cikin ƙarfinta, ba za ta ɗauka akan cewa ta zamanto mai haila ba don kawai ta yi waɗansu kwanaki ba ta ga haila ba, amma don ta shiga wannan kwanakin sai da ke ƙarfinta ya ƙare. Ƙarfi baya ƙarewa sai da zuwan sabuwar haila. Ƙarfi baya ƙarewa sai da zuwan sabuwar haila, amma haila tana ƙarewa lokacin ƙarfi ya shiga ko da akwai jini idan ya zamanto akwai rashin lafiya. Kamar yadda za mu gani a cikin karatunmu insha Allah. Yake wa amma aktsarul hayd, amma mafi yawan kwanakin da mace za ta yi ya zamanto tana cikin haila, fa yahtalifu bi ikhtilafil hayyan, yana sabawa da sabanin mata masu haila, dan haka babu ba za ka sanya haddi ba. Iyaka kwana nawa ne za a ce wannan in mace ta wuce waɗannan kwanakin ta wuce haila? Nan wajen malamai sun yi sabani. Mashhurin magana a mazhabar Imam Malik kwana 15. Idan mace ta yi haila har sai kwana 15 hailarta ba ta ɗauke ba, to ta gama haila, ya zama rashin lafiya. A wajen Imam Abu Hanifa kwana 10. Amma babu hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai hadisi da aka rawaito amma dukkan hadisan ba su da inganci. Dukkan hadisan da suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙayyade mafi yawan haila ko mafi ƙarancin haila ba wanda ya inganta daga cikin. Imam Abu Hanifa ya yi riko da hadisin Anas cewa aƙallan haila kwana 3, mafi yawan haila kwana 10, a kan sai gina hukunci. Imam Malik kuwa maganganunsa suka saba, shi yasa ka ga nan ya tafi akan cewa yana sabawa da sabanin wato masu haila. Don wani lokaci ya ce kwana 15, wani lokaci an tambaye shi ta ce wannan al'amari ne da mata, a koma a ga yadda mata suke yi, abinda mata suka faɗa sai a gaskata. Domin kamar in aka ce kwana 15 ne, to an samu mata a cikin Madina, kuma na tabbatar Imam Malik zai yana da labarin dan matan gidan almajiransa ne, almajisu Abdul Aziz ibn Abi Salama almajisu, duk matan gidansu kwana 17 suke haila. Kuma wani ya inganta sosai, Imam Shafi ya ambace sanannen abu ne a cikin tarihin mutanen Madina. To shi yasa Imam Malik ma yake kaga wannan amai da shi zuwa ga mata, ya danganta da kowace mace da irin tata tabi'a. To dangane da mata masu haila, malamai suna kasa su kashi-kashi. Kashi yawanci kashi uku ake raba su: almubtada'a, wadda ta fara haila bata taɓa yi ba sai yanzu ta fara, budurwa da ta fara yin haila; almu'tada, wadda dama ta riga ta saba hasana da al'adarta; sannan almutahayyira, wadda zai ta ruɗe ta kasa sanin yaya hailar ta fita. To bayanin hukuncin kashi biyu ɗin zai zo yanzu. Ta uku da yi bayaninta ba saboda tsananin saɓaninta bai ambata ba, amma Allah da za mu yi isara gare shi.
فإن كانت مبتدعة إذن مثل الهيلة فرقم فارة الهيلة تكليك المبتدعة أي ودع كفارة متى دي الهيلة فأكثره في حقها متي يوى الهيلة أدن جني بإتا إذا تماجد بها الحيضة إذن جني الهيلة يتجى بدلوها متى 15 يوما كان أقوم تاجيا وتفرق الهيلة إذن متى كفارة كنت بسطة هيلة بل تاجب بابنا سأتي تاجب على الآدة يا ذاتي تحنسي وتاجب هيلة إمام مالك أولنا الرواية والدي كتبت رواية ابن القاسم يتي تذونا تيكين هيلة تقال جيني منا تجبات أو كان شواء الشيخ هيلة تتي هستي تاجب كان أقوم تاجب إن كان أقوم تاجب هستي تاجب جيني بي تاجب تتي وانكا تفاري مصلى تأوكا عبن بي تاروأ كان أقوم تاجب غير رسل الله يعني إشهاب عليه ولو تكي رواية ابن القاسم رواية تجي رواية علي ابن زياد الإفريقي إذا قلت من يمن يمن المادرين إمام مالك مال ميني إمام مالك جلا جيد الشيء المادرين سنوء أما في كان فبيقول إمام مالك بسير يزمن سياس باطع إلي ناك إمام مالك بيكي جرم ماشي علي ابن زياد الإفريقي أبن جرم سيدة إمام مالك شيني سوا إمام مالك جيكي إجمع تتكفر كمفارة حيلا في تدوبة تجاء واتو taranta da ɗan gidansu yayin da suka fara haila kwana nawa suke suna haila wato su duba ta gayyanta su da suka fara haila kwana nawa suka yi in suka ce in aka ce mata ai kwana biyar suke haila to ita ma sai ta tsaya ta kwana biyar idan jini ya ci gaba da in ya wuce kwana biyar sai ta wanka ba za ta ɗauki kan cewa wannan kwana biyar ba ta ɗauki kan cewar wannan jini da suka bari ta na haila ba ne tunda sa'o'inta da irin kwanakin da suke yi وكما هجع أكون ونن في حديث الحملة ونن رواية علي ابن زياد حديث الحملة في بنت جحش شعنب صلى الله عليه وسلم يتمنى في حيلة فانا شدك وفانا بطي كما يندى ما تاسي في حيلة أكا شعنب صلى الله عليه وسلم يا ميد إتني يزوى جاء الآدر ما تنجد فقد ينا أورا يكتا زينب بنت جحش فقد حكا يا سن الآدر ما تنجد فقد يتي متى حيلة تتزمن توقع تقيا جيدة فانا شدك وبطي أي بس الآدر ما تنجد فقد حكا متى ذاك إيا أيتي دا الآدر فقو إنت sau in ta da ake nufi a nan ba wai 'yan ajinsu ba a wanda suke 'yan gida ɗaya suka fito a gida ɗaya kamar yanda ya samu gare su to ganin kan cewar wannan al'ada tana da alaƙa da asalin halitta ka ga nan amfani da ilimin genetics ne da Imam Malik ya yi amfani ake da ilimin genetics cewa kowanne mutane suna da jin ɗin nan shi ne yake bayanin ɗabi'ar mutum wanda yake kuma abubuwan da ke cikin jin ɗin ɗan uwa suna kama da na jin ɗin wani ɗan uwa don da haka ma akan yi amfani domin a gane kan cewa ɗaya na mutum ne ko ba na mutum ba ne abin da ɗin DNA kamar yadda ake kaɗai sau da haka da aka ce sa'o'inta ta duba abin da ake nufi ta duba ɗan uwanta yayyanta da 'ya'yan babbanninta da 'ya'yan gwaggwanninta su yayin da suka zo suka fara yin haila kwana nawa suke to in ta kai waɗannan ranakun sai ta tsayar da kanta tunda yanzu ba ta da al'ada balle sai ta san al'adar ta nawa ne an fahimci wannan duk wannan ne yasa ake wannan sabani saboda babu nassi ne fa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi kansa hadithul hamla akwai magana a kansa to amma abinda ya fi rinjaya abin da yake masu rinjaye in ne kuma wajen Allah yake shi ne idan mace ta fara yin haila to kamata yi ta san sifar jinin haila yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a hadisin Aisha inna damal hayd aswad yu'rab shi jinin haila baki ne sananne ne wato ma'ana suna mata suna saninsa da launinsa da warinsa to farko abinda za a koya ma mace shi ne ta sami wannan tallibin yadda za ta bambance jinin haila da wanda ba na haila ba to da in ta fara yin haila sai a duka tiryan shi da ba ta da al'ada da ya fara yaya launin jinin yake ta faɗa to wannan launin jinin haila ne idan yana da duhu ja ne amma mai duhu ya launin jinin yanzu yake bayan kwana uku ya koma ya zamanto ruwan kasa-kasa
kike hakuri hayyan da haila kike har sai ta ci jini ya dauke in kuma take a ya sake dawowa ya koma ja ke da ya koma ja din nan bayan ya zaman to ruwan kasa kasa sannan ya koma ja ja din nan yana da duhu yana da wari irin na farkon in take baki da duhu baki da wari irin na farkon sai ake mata kai wanka ta fara yin sallah wannan ya zaman to kanta ba jinin haila bane istihaba ne in ta samu sani wannan shine abin da yake komai daga cikin alamomi a shine yake komai karfi daga cikin alamomin haila musamman ga mace wanda take mai fara haila ta samu tani inda bata da al'ada ba lafiya hukunci ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da mace mai haila jinin ta rike ta zama ta samu rashin lafiya ya akwai lokacin da mai da yake zuwa ga akwai da mai da yake zuwa ga al'ada ita da tabbatar al'ada kenan akwai wanda mai da yake zuwa ga tamimi to shi tamimi din bambancewa ya fi komai isa matuƙa domin mace mai al'ada za ta yi amfani da shi wanda ta fara haila za ta yi amfani da shi wanda ta ruɗe ma ya zama ta rikici ta kasa gane al'adarta za ta yi amfani da shi ya sa tamimi din ya fi komai isa matuƙa da wanda take da ikon ta samu wannan tamimi da haka wannan shi ne abin da yake fi rinjaye matsawar amma wannan bai wuce aksarun haid ba bai wuce kwana 15 ba kuma yanzu duka al'ada bai cika kaiwa ya kai zuwa wannan lokacin ba kafin ya zama to akwai wani abu na rashin lafiya tare da mai haila wannan shine hukuncin al-mubtada'a nan malai ya ce ta tsaya kwana 15 Ali ibn Ziyad ya ce ta tsaya sai la'akari da hailar sa'o'inta in ya wuce wannan ko da bata ji ƙarfi ba ya zama to kancewa a sai wanka kauli na uku kuma wanda yake shi ma kauli ne a cikin madhabar Imam Malik Imam Malik Imam Malik yayi ishara ga mace ke amfani da tamiz shi ma a cikin mudawwana yayi ishara ga amfani da tamiz wanda yake abin nan ilmi a wajen Allah madaukakin sarki yake abinda wadansu daga cikin malamai suka rinjaye kenan kamar Ibn Rajab duk da yake ba malamin madhabar Imam Malik bane malamin Hanabila ne ya rinjaye da cewa tamiz din ya fi karfi to mace mai fara haila ta amfani da tamiz sai ta tsaya wannan shi zai sanya ta ta san yaya hailar ta take wa in kana da mu'tada in kuma tana da al'ada in ta zama ce mai al'ada ce wato haila ta zo mata ta saba tana zuwa mata akai akai har ya zama tana da al'ada ta saba haila ta tana zuwa mata kwana uku ko kwana biyar ko kwana shida to fa imma an tahtalifa adatuha am la to idan ne al'ada ce in ma dai al'ada ta ta saba wa imma kuma ba za ta saba ba me ma'anar ta saba ya zama to wannan watan kwana biyar wani watan kwana bakwai wani watan kwana hudu kaga al'ada ta rikice kenan ta saba ko kuma zama to bata saba ba tana nan akan kwana shi da tiryan tiryan duk wata haka take yi fa in lam tahtali idan al'ada ta bata saba ba cewa ta saba al'ada ta kwana uku kwana shida ne sai wata ran jini ya zo ya wuce mata bai tsaya ba har ya wuce kwana shida sai ta ce istabharat ala adatiha bi thalathati ayyam sai ta ƙara kwana uku a kan al'adarta malam ta jawi 15 yauma matsawar ba ta wuce kwana 15 ba wato ma'ana idan al'adar ta kwana shida ne jini bai tsaya ba sai ta ƙara kwana uku sai ta kwana 9 sannan sai ta wanka idan al'adar ta kwana 11 ne ta ƙara kwana uku sai ta kwana 14 sannan sai ta wanka wannan fa ana magana jini ya wuce ne bai tsaya ba jinin ta ya wuce al'ada matsawar in kai karin ba zai wuce kwana 15 ba alal misali al'ada ta kwana 13 ne kaga in ka ƙara kwana uku zai zama kwana nawa kenan 16 16 ya wuce kwana 15 to anan wajen sai ta ƙara kwana biyu idan al'ada ta kwana 14 ne sai ta ƙara kwana ɗaya shine malam ta tajawaz 15 yawman matsawar ba ta wuce kwana 15 ba to gaskiya wannan bari mu ci gaba wa in salafa idan kuma al'ada ta tana cancanzawa ya zama to wata ran kwana 5 wata ran kwana 6 wata ran kwana 8 istabharat ala aksari adatiha kadhalik to sai ta samu mafi yawan kwanakin al'ada ta nawa ne wata ran tayi 5 wata ran tayi 6 wata ran tayi 8 to haka sai ka dauki 8 sai ta ƙara kwana 3 akai kadhalik ita ma sai ta ƙara kwana 3 matsawar ba ta wuce kwana 15 ba wa hiya fi al-yam al-istibhar ha'id atuwa nan kwanaki uku da ta tsara za ta dauki hukuncin mai haila to wannan istibhar ɗaya daga cikin abin da ba wanda ya tafi akan sa illa Imam Malik a wata riwaya wanda hatta waɗansu malamai a cikin mazhabar su ma sun yi inkarin istibhar don babu dalili akan sa babu dalilin da mace za ta ƙara kwana uku. Domin idan mace tana da al'ada, kakku damu ba ku a haila, sai rata wani lokaci sai ga duk an jisu daga rasassu. Amma yana da muhimmanci a sani, yana da muhimmanci a sani. A idan mace ya zama tukan cewa tana haila kwana shida, al'ada ta bata canzawa, sai zama to wata ran jini ya wuce mata, ya wuce al'adar fata, ta ga lokacin da ta saba ganin ƙarfi ba ta gani ba, jini ya ci gaba. To abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma masu irin wannan, da Fatima binti Abi Qubays da Ummu Habiba binti Jahal, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce, in kunti qadra ma kanat tahdithu fi haibatik, ki zauna gwargwadon kwanakin da haihuwarki take tsare ki gabar yin sallah. To da kare da zuwa gani, in kunti qadra ma kanat tahdithu fi haibatik, ki saurara gwargwadon kwanakin da haihuwarki ta kasance tana tsare ki gabar yin sallah. Zami? Asalinta? Al'ada. Na mai da ke zuwa ga al'ada, gwargwadon kwanakin da dama haihuwarki take tsare ki, menene wannan kwanakin? Sune kwanakin al'adarta. In kwana bakwai ne ya zamanto cewa da kafin wannan jinin ya zo ya same ki, ya zamanto ya wuce ya ki tsayawa, da kwana nawa kike yi ba ka sallah? Shine kadra ma kana tahdithu fi haibatik, kwanakin da haihuwarki take tsare ki take hana ki sallah, da kwana nawa kike ba ka sallah? Kwana bakwai. Wannan ba shi al'adarka ba? To wannan za ki tsaya a kai. To da haka idan jinin ki ya wuce, ki tsaya a kan al'adar ki kwana bakwai. Abin da ya wuce ki dauke shi istihaba. Thumma in kika wato in kika kwana bakwai sai ki wanka. Sai da mutum sun koma cikin hukuncin mai istihaba, ki ci gaba da sallar ki da azuminki, mijinki zai iya saduwa da ke, sai dai kawai bambanci za ki rinka alwala da kowace sallah. Domin tamkar sun zama to cewa kina da wato abin da ke karya alwala diddigin na tare da ke. To da kake rinka alwala da kowace sallah, kin zama to mai istihaba. To kaga in aka ce mata ta ƙara kwana uku, ta dauki hukuncin haila sama da al'adarta, an ce mata kenan kada ta yi sallah a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta yi sallah. To da haka wani yana cancan ce har ina yana da rauni, shi yasa da yawa malamai a cikin mazhabin Maliki amma ba ta yi da shi ba. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake tsaya gwargwadon kwanakin haihuwarki, abin da ya haura wannan sai ya zama to istihaba, za ki ci gaba da sallah. To kaga in ta mai da wannan suka zama to cikin kwanakin haila, ta ƙara kwana uku akai, kaga ta saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ta yi ihtiyati ba. Ihtiyati shi ne gwara kai sallah, tana shakkar cewa jini haila ne ko ba haila bane, to sai sallah ya ci bisa ya zamanto sabar sallah ɗin. Yasa al-ihtiyat shine kada a istirha. An fahimta? To da kun ga mushkilan wani lokaci karatun a fiqhu a daga safan mazhaba kenan. Yana da muhimmanci dan kai tasawwur. To amma saboda gaskiya mun ɗauki usulin cewa yayin da zamu karatun fiqhu daga safan mazhaba, idan ya zamanto kan cewa abinda littafin ya tafi ya ci karo da abinda ya inganta daga sunnah Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai mun yi bayani. Saboda yana buƙatar ka fahimci abinda mai littafin ya faɗa na farko, sannan ka fahimci cewa abinda ya faɗa ɗin dalilin ta ba shi da ƙarshi, sannan ka fahimci abinda yake shine tabbatacce. Saboda ka shi yasa wani lokaci za ka ga sai ka ga an tashi daga sai ga an tashi daga su a ce to ai me aka ce mini. Na farko mun fahimci istighfar tukuna ƙarin kwana uku. Istighfar kwanin ƙarin kwana uku idan wanda yake shine abinda malam ya tafi a kai, kuma shine riwaya mashhura a cikin mazhaba. Idan mace tana da al'adarta, sai ya zamanto wani karo ya zo mata jininta ya rikice ya wuce al'adar, in al'adarta kwana bakwai ce to ta ƙara kwana uku, ta zamanto ta koma kwana goma za ta zauna ba ta sallah ba, tana cikin hukuncin haila. In al'adarta kwana goma sha biyu ce ta ƙara kwana uku, ya zamanto kwana goma sha biyar. In al'adarta kwana goma sha huɗu ce, kwana nawa za ta ƙara? Kwana ɗaya. Ta zama to kwana goma sha biyar. Wannan shi ne istidhar. To muka ce wannan istidhar ɗin babu dalili a kansa, domin ba a samu asali daga maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Fatuwar waɗansu daga cikin malamai ne na Madina wanda Imam Malik ya tafi a kan wannan a ɗaya daga cikin aqwalinsa, shi ma yana da aqwal daban-daban. To muka ce wannan istidhar ɗin ya fi
hadisin Aisha wanda ya ga Fatima binta Abi Hubayb ki irin wannan ya same ta da tazo ta kawo kuka wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ki duba kwanakin da da haimaki take tsare ki ba ta yin sallah idan waɗannan kwanaki suka fita ki wanka kin gama haimaki kaga ya fita akan al'ada take nan ko kada ki ƙara kwana ko guda daya sai wanka sannan sai ka zamanto mai jinin istihara ka rinka sai wanka ka rinka alwala da kowace sallah ka rinka kunzubu dan kada jinin ya rinka farara a jikinta ya bata mata inda take sallah haka yazo a hadisin Fatima binti Abi Hubayb da hadisin Hamnatu binti Jahash da hadisin Ummu Salama ita ma tana hikayar abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Hamnatu binti Jahash duk wannan hadisai ne ingantacce dama hadisan haila ba yawa gare su ba kuma yanzu da hadisan haila akan irin wannan rikicin ne na istihara saboda haka kauli cewa a ƙara istihara a ƙara kwana uku din nan ba shi da rauni an fahimci fikar rashin ingancin sa kuma an fahimci ingantacciyar riwaya to shi kenan na'am in gudun kawai ya wadatar ba sai ta yi ƙarfi da kowace sallah ba alwala dai za ta yi da kowace sallah tunda ai idan take kowace sallah sai ta je ta yi ƙungugun ai ta kallafa mata musamman yanzu inda fad din ne yake tsada kaga ake mata kowace sallah sai ta je ta canza fad kaga ai ka abin nan wanda yake daga cikin albashin sa abin da yake dan warewa na cikin fad za a shiga aljihun sa da zurfi to shari'a kuma al-abina al-mashaqqati tajlibu at-taysir ba ta kawo tsanani yasa sai alwala sai kawai za ta sake amma ba za ba sai ta sake a kungugu ba na'am idan mu duka wannan zamu duka wannan fa in tamada biha ila 8-15 yawman idan bayan ta ƙara kwana uku duk muna kan abin da yake ne malamin sa akai in bayan ta ƙara kwana uku jinin ya ci gaba da zuwa har ta kai kwana 15 fa hukmuha hukmu tahir to ta zama hukunci da hukuncin mace mai ƙarfi shi sai jihi salati wa sawmi wa adamul qada'i wa ityani sawm a cikin cewa an fa Allah a san wajarci ta yi sallah ta yi azumi da kuma ba za ta rama sallah ba ba za ta rama azumi ba wa ityani sawm ko mutum zai iya saduwa da ita domin ita mai yin jinin istihada hukuncin mai ƙarfi dukkan hukuncin nan mace mai ƙarfi yana san hukuncin mace mai istihada to kun ga nan malai ya mana bayanin al-mubtada'a wal-mu'tada to in muka zo wajen ita mace mai al'ada din nan wai ta yaya mace za ta tabbatar da al'adarta yaya mace za ta tabbatar da al'adarta mace ce bata taba haila ba sai ta fara yin haila mai al'ada dama ta yi shagogi a ciki to yaya za ta ita wadda ta fara haila za ta koma ta zama mai al'ada da tani za ta zama mai al'ada to abinda dai malamai suka ce al'ada tana tabbata da haila sau ɗaya kamar ita mai al-mubtada'a idan ta fara hailarta sai tana ganin jini ya zo mata kamar yadda aka ce in ya zo mata bisa yadda al'adar jini yake zuwa jami duhu sannan jaja sannan ruwan ƙasa sannan kaga kuma al'adarta farin wannan ruwan ya fito ko kuma ya zama ta sa auduga ta fito babu wani abu a jikinta yadda ta shigar da ita haka ta fito kaga ta jinin ta ya dauke kenan kwata-kwata sai misali daga ran da ta fara zuwa a ranar da ta ga wannan alamar ga baki ɗaya kwana 7 to a wajen mashhurin mazhabin Imam Malik al'adar ta zama ta kwana 7 take al'ada da sau ɗaya al'ada take tabbata abin nan har suna istitadi da abin nan da cewar Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma bada'ana awwala khalqin yu'idu kamar yadda muke halitta ta farko muke mayar da kaga ai dawowar da aka yi da shi sau ɗaya aka dawo da shi to ana dawowa kaga kenan al'ada ta tabbata sau ɗaya aka yi kuma al'ada ta tabbata alhanafiya suka ce sau biyu tsari guda ɗaya ta fara kwana 7 wata na biyu ma ce kwana 7 sai ta tabbatar ma kanta al'ada mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal suka ce al'ada ba ta tabbatuwa sai ta yi jini sau uku domin shi ne aƙallan jam'i sau uku
in sai sau uku ta tabbatar cewa al'ada ta tabbata ki hakika uku ya fi isa masa kawo don tabbatar da al'ada idan kaga tayi haihuwar ta sau daya sau biyu sau uku dukkanin su kwanaki bakwai ta fi cewa haihuwar ta zama ita ne al'ada sai haihuwar ta kwana bakwai wannan yana da muhimmanci mace ta sani saboda ni saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rata hukuncin mace yayin da take cikin hudu ko ta zama ta yi rashin lafiya ya zo ya same ta ya rata hukuncin da al'ada dan haka sanin al'ada ga mace yana da muhimmanci ta san al'adarta musamman ganin kan cewa wani lokaci al'ada tana canzawa da haihuwa ko da akai ta daki ko da rashin lafiya ko da kan magani ko makamancin wannan dan haka ta san al'adarta na farko yana da muhimmanci domin ita san al'adar ta shine za ta san cewa wata irin mace ce ita to kaga idan ta ya zama ta zaka da al'ada ta yau wata wannan watan kwana uku wannan watan kwana biyar wannan watan kwana bakwai to wannan ita ce ake ce mata al-mutahayyira wani tabi'i wani take wato ne wanda al'amarin ta yake nan ce mata ta shiga cikin imuwa to wanda take al-mutahayyira din nan malamai sun saba a kanta waɗansu suka ce ta koma zuwa ga al'adar danginta ƴan uwanta waɗansu suka ce ta koma zuwa ga galibin yanda mata suke haila kwana shida ko bakwai sai za ta ɗauki kwana shida ko bakwai shine hailata abin da ya wuce nan ba za ta yi aiki da shi ba waɗansu ne suke ta koma zuwa ga amfani da tamimi suna na tamimi biyar wanda ke kuma wannan shine ablaq shine abin da yake sai amfani da tamimi idan ba ta da al'ada ta gane sukar yanda jinin haila yake zuwa wannan daurar tata jami baki jaja ruwan kasa kasa sannan aljafaf wato ya dauke ko kuma farin ruwa ya zo in ta kiya wannan sai ta ji a kan haka ba ruwan ta da wani a idan ya zama ta ya rikice idan farin ya zo in har ta tabbatar ta ga farin sai wanka to idan wannan ruwan kasa kasa ya sake dawowa ko ne jaja ya sake dawowa ta ba tsaddu kullu aqiya sarwai ko kike kunna lana uddu sifrata wal kudrata ba'da suhur shay'a mun kasance wato a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu mata sahabbai ba ma daukan cewa ruwa da yaje ne wato jini da yaje ne ruwan kasa kasa ko ne jaja in dai ya zo bayan mun ga karshen mu to ba ma daukan sa akwai mai ba haila bane sai mu cigaba da sallah an fahimta to zaman to kan cewar kaga koda alal misali ta saba alal misali wani wata ke kwana uku wani wata ke kwana biyar wani wata ke kwana bakwai ran da ke kwana uku din bayan ta ga alamar karfi ta yi karfi za mu zo a cikin darasi ne zuwa za mu zo ne akan batun alamar karfi bayan ta yi wanka ta fara sallah sai kuma ta sake ganin wani abu ya zo mata mai ruwan kasa kasa mai jaja to kada ta ɗauke shi a komai kada ta ɗauke shi a komai kada ta ce ai dama na saba wani lokaci kwana biyar ne wani lokaci kwana bakwai wata kila wannan shi ta mace kwana biyar din ne a in dai bayan ta ga alamar karfi ne kada ta ɗauke shi akan komai a bisa wannan hadisi na ummu afiya tunda ta zama ita mace ce wadda take mutahayyira ba mai al'ada tabbatacca ba in ko ta tana da al'ada tabbatacca to shine za ta tsaya ta ga har cikar al'adarta idan ya zama ta kanta jini ne yake kafin al'adar ta yazo to sai ta wanka idan ya sake dawo mata idan dai bai cika al'adar ta ba sai ta ɗauka ta mutum jini ne shine cika al'adar ta da wannan an fahimta to ina shi kenan za mu tashi fasali ne zuwa a darasi ne za mu tashi wani sabon fasali shine alamomin ƙarfi wanda daga nan ne kuma za mu kai zuwa ga abubuwan da suka halatta ga mai haila ta yi da wanda ba ta halatta mai haila ta yi ba Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ya fahimtar da mu addini Allah ya haskaka kusantanmu wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan dai bismillahir rahmanir rahmanir rahim alhamdulillah mun da sama suke haila saboda ita da take itaciyar nan ta shiga cikin ta ita ce take ta wannan jini ni kuwa annabi adam alaihi salam da yake da shiga cikin ta sai ya tsaya mata anan sai ya sa namiji yake da wannan abin nan wannan dan abin nan makokon to wannan duk ta daga cikin ta tsuniya wadansu suna cewa wai ita na Hawwa ita ta ja annabi Adam wajen cin wannan itaciyar ita ce Allah ya saka mata haila ya zama to uba a gare ta a hana ta da'ar Allah ta ga wannan wata kila kishi shine wanda ka asaro daga Bible ne inda Allah madaukakin sarki cewayi ko wasa lahu mashaytan shi su biye ke tsaye musu wasa ba da sanin cewa ita ce sanin ta gashi ke dan ne zai zaka aka sa abin dinga baki dai akan sai dan kuma wannan shi ne dace da abin nan a da abin da halin mu'mini dangana abin mu'mina zuwa ga ke dan sai dangana shi zuwa ga Allah ko bayan Allah na gani a wannan na farko dan uwa ne wannan addu'a yake yake malam na yi muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi bisa kokarin ku na karantar da mu addinin Allah ko da yaushe kuma ba ku san komai a gare mu sai dai Allah ya saka sai dai addu'a Allah ya saka muku da alkhairi amin kai wa Allah ya saka maka da alkhairi akan wannan addu'a kuma Allah ya amsa mana baki daya wannan yake akwai matar da take yi wata ni ba ta yin haila ba kuma idan amma kuma idan yaje sai ya rika zuwa yana daukewa kamar bayan kwana daya ko biyu shin ne ne hukunci ta yayin da yaje yake daukewa kuma a kimiya watannin da take ba ta yin jini ba a kimiya watannin da take ba ta yin jini ba yana da illa idan mace ya zama ta irin wannan yaje ya same ta ya zama to kan cewa jini sai ya zo mata sai ya dauke wato ta dauki lokaci ne sai ba ta jini wannan yake rashin lafiya ne rashin daidaituwa ne na ifraga na hormones din jikinta kuma wannan ya kamata mu je asibiti ya zama to kan cewa an yi kokari an maida yadda Allah ya dubi ta halittar mata ya zama ita ma nata ya tafi a haka idan ba haka ba irin wannan yanzu sai ga jini ya zo da irin wannan jiki ko kuma ya zo da yawan jiki sai wannan idan yaje yana daukewa din nan kwanakin da idan jinin yaje za ta je ta sallah idan ya dauke ma'ana daukewa ya zama ta cewa ko dai ta ga farin ta sanya auduga ta ga ta fito da kamar ta jike da farin ruwa a jiki ko kuma ta fito da sassa babu wani abu babu wani ruwan dorawa ko ruwan kasa kasa ko jaji a jiki ta fito wanka ta fara sallah sai ya sake dawowa sake jira sallah sai dai idan yayin da yake irin wannan yayin da zai zo za ta ga daga dukkan alama in ta tara kwanakin ya zama ce ya wuce al'adarta kwanakin da ta rinka tsayawa ba ta jini din ta ga ya wuce al'adarta ko kuma ta ga kan cewar jinin ya canza da yadda ɗabi'ar jinin haila yake sai ta ga in ya ɗauke sai wanka ta fara sallah in ya sake dawowa sai ta ganshi yazo jaja wur ba ne ba kuma ba shi kuma da wannan warin da jinin haila to shi ma wato wannan ba za ta je na sallah ba sai ta ci gaba ta dauke shi wa wannan jinin da yake zuwa istihaba har sai ta kuma ta gama da asibiti haila ta dawo daidai to sannan sai ta koma kuma cikin hukunci ta yadda da kuma da al'ada ta take amma matsawar ta ga kan cewar in ta tara kwanaki ya wuce al'adarta ko kuma ta nuna ya nuna mata ba al'adarta bane to ba za ta daina yankewa ba za ta daina abin nan a barin sallah ba sai ci gaba da sallah in ta tabbatar kan cewa ya yanke in ta tabbatar kan cewa yana daga cikin kwanakin al'adarta ko kuma daga ɗabi'un yana daga cikin ɗabi'un jinin haila to shi ne wannan sai ya zama to kan cewar ba za ta sallah ba a lokacin da jini ya zo in ya ɗauke kuma ta sallah sannan a kimiyya watannin da take da kai jini ba yana da illa wannan ai likita za ka tambaya ni da likita bane ba zan amsa wannan tambayar ba sai ga aje a samu likita wannan mace ce ta dauki ciki sati biyar bayan kuma tana shayar da yar wata biyar kuma ga shi tana da yawan rashin lafiya a lokacin daukar ciki sannan kuma tana da karancin nonon shayarwa yaya matsayin wannan ciki nata eh ciki yana nan yana da alfarma shi fada yana da musanyi in ba za ta samu nono ba a jinnan sai wata ta shayar da ita fa in ta asarfin fasa turbi'u lahu ukhra idan kika ka in abu ya tsananta a gare ku ce da uban da mai shayarwar to kike nan sai wata mace ta dauka ta shayar sai a dauke a bawa wata ta shayar da ita sai kuma a koma abin nan da ake kiran ne yanzu masculine ko ejaculation dai irin madarar da ake dama ma yara nan ba yawa ba mu ta nan sai ada abin sai ana abin sai ada ma masana ne ta domin ya zama ta samu lafiya saboda goyon shi saboda kuma shi yana da haƙƙi ta goyon shi tana buƙatar lafiya idan ya zama ta san cewa abin zai mata yawa tana shayarwa kuma tana goyon shi abin zai tsananta a gare ta duk da yake baya cutarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci daya ce hana mace mai ciki ta rinka shayarwa saboda an ce wai idan kan yaje aka shayar da shi sai kan ya zama mai rauni amma sai ya zama ne kina yin haka ko baya fitar da ƴaƴan ku saboda haka bai hana ba dan haka ba abu ne wanda mace za ta ci gaba da shayarwar in ba ta iya amma ba za ta iya ba sai ta sai a ba shi madara sai da shi za ta abubi da kike kin da dama ai aje iyaya matsayin wannan ciki sai sai zace ta ce ai ce tunda ki ba a haife ki ba bara je a zubar da tunda wai wannan rashin lafiya ce yana ta tunda tana son wahala bai halatta ta kirai ba duk da sati biyar ne an tabbatar cewa ta da ciki bai halatta a yi ta'adu da gare ba ba a zubar da ciki sai idan an san cewar idan ke du likitoci sun tabbatar da ke da kan cewa ci gaba da zaman wannan cikin zai sai ya zuwa ga halakar ita uwar in zai kai zuwa ga halakar uwar shi ne a wannan hali ne kawai a bisa wannan suna kuma sai da kai da likitoci guda biyu a da nai likita kafiri da zai iya bada shaida ba wala fasiki wanda baya sallah ba zai iya bada shaida dole sai adali musulmin kirki wanda yake sallah sallah zai bada shaida ta sallah za a yi ta saboda zan dan adam wannan wai daga ranar da mace ta fara haila za ta daina sallah da azumi ne ko kuma ko in ta gama za ta rama sallah da azumi ne za ta daina sallah da azumi amma za ta rama azumi da za ta rama sallah ba daga zarar ta ga haila za ta daina sallah za ta daina azumi azumin za ta rama amma sallah ba za ta rama ba ko da ku sallan lokacin ta ya fita na misali kuma alal misali mace ce yanzu da magariban nan ko ba ta ce a kai rafkanwa ta manta ko tana bacci aka yi sallar magariba ba ta yi sallar magariba ba har aka kira sallar isha ana kira sallar isha ta shiga banɗaki za ta je ta yi alwala ta yi sallah sai ta ga al'ada ta samu ta ga lokacin muktarin magariba ya fita ko to idan ta yi ƙarfi za ta rama magariba za ta rama magariba kaulan wahida ba za ta rama magariba ba saboda lokacin magariba ya ahlul darura ya tafi har zuwa fitowar alfajir tare da isha lokacin ke fita domin idan da yanzu da kuka ce mata ta rama ko ba shi cewa za ta rama magariba idan da gab da fitowar alfajir ta farka da daddare sai ta ga ta yi ƙarfi sai wanka za ta sallar magariba da isha ko ba ta sallar magariba da isha ba ta wannan lokacin ko ba za a ta sallar magariba yanzu kuma wata sallar magariba za a yafe mata ba amma ko a ladar ta mata ta sallar magariba yanzu ko ba za a yafe mata wata sallar magariba ba kamar inda kike nan ujirin wato ta yi su lokacin sallar magariba haka zalika ujirin hailar ta yi su lokacin sallar magariba tun da ujirin hailar ta yi su lokacin sallar magariba kamar inda aka ɗauke mata sallar isha haka za a ɗauke mata sallar magariba ba za ta rama ba haka da nika a zahar da la'asar ma wannan nassi wannan nassan imam malik ya faɗa a cikin mudawwar saboda haka ba ɗayan irin wanda ta zata rama sallah ba amma azumi za ta rama idan a cikin ranar mai alim misali yanzu gari ya waye ta fara azumi har an yi sallah a zahar sai haila ta tabo ta ci gaba da cin abincin ta rama wannan rana kuma ba ta ci abincin ba sai ta rama wannan rana to sannan wannan yake dangane da shafar hutu wato a darasin baya wanda za a yi kwana uku da yini uku to wajen yini uku yaya za mu gane su wato bayan kwana uku sai abinda ake nufi da yini uku ma'ana wato dare da yini har guda uku kamar alal misali ka sanya takalmanka za ka tafi Lagos ka sanya hufi da takalminka za ka tafi Lagos ka shiga motar ƙarfe shida ka shiga motar ƙarfe shida a jibin yini ka samu saboda ka baka samu cikakken yini ba amma ka samu cikakken dare ke idan gari ya waye wata ƙarfe shidan ka dawo ka samu dare ɗaya da yini ɗaya to amma kamar yadda muka ce itibarin littafin ba daga lokacin da ka sanya hukun ba ne daga lokacin da ka fara shafan ne an fahimta idan lokacin da ka sanya hukun naka ka shiga motar tafiya Lagos baka yi bacci a cikin mota baka farka ba sai da asuba da asuba aka tsaya sai sallar asuba zaka alwala sai sallar asuba kaga wannan alwala zaka zaka saka akan hukun ka ko kuma kika fara safa akan hukun to kaga daga lokacin da ka fara kirga wannan yini yini eh to nan kika saka kwana zuwa sallar asuba kake gari ka samu yini da kwana daya zaka zaka hangu da uku haka ake mustafa nan eh oh nan ban ta ba ku tuna min ba eh ba kai lafin kai ku tuna min ba to Allah da darasi ne zuwa eh darasi ne zuwa mutala ta kawo hukunci insha Allah wani kuma mutum yana tsaye gaba bayan an yi tabbara sai ya tsaya yana tada sai ya tsaya yana daddanna waya har liman wato abin nan halin nan ya kai lokacin yin ruku'i sannan yin tabbara shi ma yin ruku'i to malam shi ya samu wannan raka'ar da yin karanta fatiha ba sannan kuma ba a abin nan ba a masara ya zo ba eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'a faqad adraka raka'a amma man adraka ruku'a faqad adraka raka'a wanda ya samu ruku'i ya samu raka'a saboda haka annabi ya riga ya yi hukunci sallallahu alaihi wasallam amma ya samu raka'a amma ya rasa alkhairi mai yawa innal insan wannan hadisin na Abu Huraira a cikin Muwatta wala ma fatahu minha khairun min ahlihi wa malihi inna al-mar'a la yudriku as-salaha wa ma fatahu minha wala ma fatahu minha aktharu min ahlihi wa malihi mutum yakan zuwa ya samu sallah ba abin da ya rasa a ciki amma abinda da ya za a kaddara abinda ya rasa din nan ya fi mata duk wata da iyalansa baki da sai sa Bilal yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah la tasbiqni la tasbiqni bi amin kada ka rubani cewa amin domin Bilal yana yin ikama a kofar masallaci ne a kofar masallaci ki ta da ikama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kada ka saurin karatu yanda kafin ku shiga sai har ka ce amin ban samu har ka ce wala zalim ban ce a ban gina samu an ce amin tare da ni ba saboda an ce wannan abinda mutum yake rasawa a cikin rasa karatun fatiha a cikin rasa amin ne a bayan lima to kaga kenan idan mutum ya tsaya yana waya an ce ma gara ka rasa ayalinka da ma dukiyarka baki daya ballantana abin nan a ɗaukar waya da mutum zai wani ya tambaya wa amini kyawawan halaye na karimul akhlaq suna da yawa hakuri yana da bikin kyawawan halaye kyauta tana da bikin kyawawan halaye girmama na gaba yana da bikin kyawawan halaye ƙasƙantar da kai kunya a rashin yawa rashin fushi duk yana da bikin kyawawan halaye sannan dai riyadu salihin ya tattara da kuma al'adabul mufrad a karatun da ake al'adabul mufrad na ranar laraba na malam abdullahi ya ƙunshi jumla na irin waɗannan kyawawan halaye wannan yana tambaya ne to wai hadisi ne cewa babu sallah ga makocin masallaci wannan ba hadisi da inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya inganta daga maganar sahabbai a tawajjuda ji ko ma uku da sayyidina ali da sayyidina abdullah ibn abbas duk sun faɗi wannan idan mutum yi sallah a gida bayan yana jin kiran sallah da jiya sallah a masallaci ba sai ce ba shi da sallah ma'ana in ba shi da wani izini amma yana da izini wannan babu laifi wannan yake me yake ana so a karanta maka me ake karanta wa lokacin sallar walaha me ake karanta ko bayan sallar walaha babu wani sura da ake karanta lokacin sallar walaha ko wata sura mutum ya karanta babu lokaci amma bayan sallar walaha akwai hadisin Abdullahi ibn Umar a cikin sunan a cikin amali yawmi wal laila na sunan Nisa'i cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a lokacin duha suna kirga wanda yake yin wanda yake istighfari suna kirga istighfari ya kodin istighfari har sau dari yana rabbi kirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim suka kirga har dari to idan hadisi ya inganta mai kirga da gaskiya a yanzu da iya halatta inganta hadisi ko rashin inganta gaba iya inganta wannan zai zama to abinda mutum zai iya sanya shi ya yi shi bayan sallar walaha idan hadisi ya inganta saboda haka inda manta da insha Allah zan bincike muku inganta wannan hadisi ko rashin inganta sa a darasi ne zuwa wani yana cewa mace wani tambaya ce mace za ta iya haihuwa sau biyu a shekara iya abkusi kenan iya abkusi kenan sannan wani tambaya kuma wani jini ne jinin haihuwa jinin haihuwa shine jinin da yake zuwa bayan mace ta haihu jinin da yake zuwa bayan mace ta haihu ko kuma tare da haihuwar wanda daga shi ta haihuwar sai ce menene dalilin jinin haila dalilin ne ke ya yake miki dalilin jinin haila yana hukunci ne da makara ce ne dalilin sa da kuma sai ta addu'a a tambaye ta ka ba
فلما رجعوا إلى